بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يبود وديا قال الله سبحانه وتعالى لساك هدمو أولا يمتي na litinin a daya ga watan rabi'in al-akhir a shekara ta 1437 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina, wanda kuma shine 11 ga watan 1 a shekara ta 2016 lissafin miladiya. Za mu tashi yau darasin mu na 9 a karatunmu na littafin Fadlul Islam na Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab tare da sharhin Malam Salih Ali Sheikh Hafizahullah. Har yanzu muna karkashin fassarar da malam yake yi da bayani mai fadi dangane da ma'anar ayan nan da take nuna falalar musulunci. فإن الله مدوككي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آية أكو سورة المائدة. كركشن ونن آية منتهى عند ما لم يكي من مغانا أتكين كو أكن فائدوجي نونن آية دي كو نفتن الله مدوكي ديسي اليوم أكملت لكم دينكم. A cikin wannan akwai fa'idoji masu yawa. Nan ya ambaci mun fara na ɗaya ko? Yawwa. Akwai na biyu. Can gaba ya faɗi na uku ko kuma ya sa wani fasili wanda ya ƙarin da ya bayani. Za mu zo dai mu ji insha Allah ko ne daki-daki. Inda dai muka tsaya shine inda ya fara cewa al-fa'idatul ula, fa'ida ta farko. Anna qawluhu jalla wa ala al-yawma akmaltu lakum dinakum. أن الإكمال شمل الدين كله منين؟ يأتي منكم والدين شيء الدين ينقسم بأحد الاعتبارات مك اللوردة وني كوس أبو بو اللورة ليه دقت كن أبو بو عندك اللوردة سو وتوتوت ما حنجة أكن كسا الدين زوا كشيبيو إلى عقيدة وشريعة زوا عقيدة الشريعة. Aqida ana nufin duk abin da yake da alaka da kudulice-kudulice, imani da zaka yadda da shi, shari'a kuma abin da ya kunshi yi nayi bari na bari. Wa ikmaluddin, cika addini, yani abin da ake nufi da shi shine ikmalu shari'a, ikmalu al-aqidati wa ikmalu shari'ati. Akammala a cika aqida kuma akammala a cika shari'a. Yace kuma ita aqidan nan tana da hanyoyin da ake tabbatar da ita kuma hanyoyin da ake sanin ta. To sai ke mana ko ya kawo mana wata ka'ida, duk inda muka ga an tabbatar da wani abu da ake so a cimma, to duk abin da aka tabbatar da shi din nan yana tare da hanyoyin wannan abu, su ma an tabbatar da su ne. Tunda kowane abu akwai shi, akwai kuma hanyar zuwa gare shi. To idan aka ce an tabbatar da wannan abun, to wannan ya kunshi hatta hanyar zuwa gare shi ma tabbataccen abu ne. Don haka tabbatar da cewa aqida a cike take, wannan yana tabbatar mana cewa hanyoyin tabbatar aqidan su ma an tabbatar da su, an yadda da su, su ma kammalallu ne. Kamar yadda a aqida ba da ma mutum ya ciro wani abu sabo ko kuma kai fito da wani abu sabo ya ce ai imani da shi, to haka nan hanyoyin da ake sanin aqida su ma a kammale suke, ba dama wani ya amfani da wata hanya daban wadda ba ita ce ake amfani a tabbatar da aqida ba. Ma'ana nan wasila yana magana ne akan wani babi da Allah dan bayani akan sa kadan. Yanzu mun zo cikin abin da malam zai bayyana mana. Akwai abin da malaman aqida suke cewa masadirut talaqqi, masadir at-talaqqi. Nace masadirut talaqqi ana nufin hanyoyi ko mabubbuga da ake ciro wani abu, wani ilimi. Talaqqi shine inda ake karbar abu, ta ina muke karbo aqida misali maka tambaye ka addinin mu daga ina muke samu shi da qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'in sahabbai wannan hanyoyi guda uku sune tabbatattun wasa'il ma'ana hanyoyin da ake tabbatar da aqida to Allah ya gaya mana ya tabbatar da addini ya cika to abinda yake malami yake so mu gane anan shine cikar addini yana nufin abubuwa biyu cikar abubuwa biyu cikar aqida da cikar shari'a tunda aka ce mana aqida a ciki take shari'a ma a ciki take to kenan hanyoyin da ake tabbatar da su ma kammalallu ne ba da ma a fito da sabon abubuwa a cikin su mana ba zai yiwu ba yanzu a zancen aqida wani ya ce mu dauko wasu masadir din na talaqqi banda qur'ani banda hadisi banda ijma'in sahabbai yace misali a dogara da hankali sai mu ciro mu yi amfani da hankulan mu sai mu yi amfani da su mu dogara da wani abu daban wanda baya cikin qur'ani ko hadisi ba to wannan ba zai yiwu ba tunda me hanyoyin tabbatar da aqida ne tunda aqidar a kammala take to hanyoyin tabbatar da ita ma a kammala take shikenan abin da ke so mu gani to zamu tashi sai inda yace fa fil ayati a wannan aya ta al yawma atmaltu lakum dinakum dalilun akwai dalili ala anna wasa'ila taqriri al aqidati wannan abin da zai sake ga mana akwai dalili akan cewa hanyoyin tabbatar da in an ce taqriri shine rairaye abu a fadi tsagoran sa shine taqriri eh taqririn aqida nan ba ana nufin kawai magana tabbatarwa ba ana zancen me zamu rairaye mu ce shine aqidar mu ina ji mun taba wannan zancen kwanan nan dangane da bambanci tsakanin hanyar malamai ta bangaren taqriri da hanyar malamai ta bangaren raddi ko kun mutuna insha Allah in kana karanta maganar malami ka duba ka gani dan kai kikkiawar fahimta idan yana rubutu ne akan raddi wani ne kuskure ko wata barna za a dawo da shi kan hanya ko a nuna a fadakar da mutane akan abin da ke kai na kuskure to wani shi ake ce maraddi to wani lokaci hanyar da akan bi wajen rubuta raddi tana bambanta da hanyar taqriri taqriri shine da za a tambaye ka menene ka yadda da shi sai ka zauna ka rubuta littafi na yadda da kaza na yadda da kaza kaza shine kaza wannan sunan sa taqriri ba tare da cewa raddi kake yi ba ai mun san bambancin wannan da wannan yawa to hanyoyin da ake taqririn aqida a tabbatar da aqida a warware ta a fito da ita a zube ta a ƙasa kowa ya fahimta a wasu amanawa hanyoyin tabbatar da aqida da rereye ta da fito da ita yadda ya kamata wa shari'a da kuma shari'a kad akmalaha Allahu jalla wa ala mu san cewa Allah ya kammala su su kansu wasa'il din ina so mu saba da kalmar gaya din da wasila tunda mun yi amfani da su a wancan darasi kun gane gaya shine me hadafi yawa abinda kake so ka cimma yawa shine gaya wasila kuma ita ce hanyar cimma wannan buri yawa to yanzu muka rike waɗannan abubuwan biyu addini ya cika addini ya kasu kashi biyu aqida da shari'a dukkan aqidar da shari'ar a kammale suke to aqidar da shari'ar su ne gayar su ne manufofin da muke so mu cimma ai to hanyoyin cimmusu shine hanyar da zamu san su to su ake cewa wasa'il shine jam'in wasila to wannan yadda waccan asalin aqidar ko in ce asalin hadafin asalin gaya din ta kammala Allah ya bamu labarin addini ya kammala to wasilar ma lalle mu yadda ta kammala to ga ƙarin bayanin da zai mu sai ce dalilun ala anna wasa'ila taqriril aqidati washari'ati qad akmalaha Allahu jalla wa ala Allah ya cika wannan hanyoyi da zamu gane aqidar mu hanyoyi da zamu gane shari'ar mu bima dalla alaihi da abin da yayi nuni a kansa fil kitabi was sunnati a qur'ani da kuma hadisai min al adillati nassiyati na daga dalilai na nassi dalilai ta yadda malamai suke kallon su sun kasu kashi kashi akwai adilla nassiya su ne zaka ji ana kiran su ko adilla nassiya ko adilla naqliya ko adilla sam'iyya duk wannan in ka ji su ake nufi dalili na nassi wanda za a bude qur'ani a karanta wannan abin da aka karanta qur'ani sunan sa nassi nan kuma muna magana a yace ababun aqida ana zancen nafsi ba maganar da muka saba kwanan nan muna zancen fiqh ko usulul fiqh ana cewa an ce nafsi ana nufin me abinda ba shi da wata sai ma'ana ɗaya ko to wannan kuma ba shi ake zance ba nafsi abinda ake zance a wannan siyakin shine gundarin maganar Allah da gundarin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sunan al-adilla an-nassiyya akwai ana ce musu kuma adilla naqliyya adilla naqliyya sune dalilai ko hujjoji da aka ciro su wanda aka yi reporting aka ruwaito riwaya kenan ko a ce musu adilla sam'iyya adilla mene sam'iyya dalilai da aka jin su ake yi ba kirkiro su ake ba ma'ana haka aka jiyo haka Allah ya ce a Qur'ani haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi haka aka ciro mana sahabbai sun yi ijma'i akai shine ma'anan sam'iyya ana kuma ce musu har yanzu al-athar dan athar malamin suna magana shi ma yakan zo da ma'anar duk abin da aka ruwaito sawa'un Qur'ani ne ko hadisi ne ko maganganun magabata sahabbai da tabi'ai a wurin malaman mustalahul hadisi ko athar shi ma da ma'anoni daga ciki sukan ce shine abin da aka ruwaito wani lokaci ana itlaqin sa shi ma akan hadisi baki daya wani lokaci kuma ana itlaqin sa akan abin da aka ruwaito daga sahabbai ko tabi'ai hadisi kuma shine abin da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dai in ka karanta littafin usulul fiqh zaka ji wannan to nan ba wannan zancen muke ba na ga mana dai sunaye guda kamar hudu ko da ake kiran dalilai ko a ce musu nasiya indai na wahayi ne ko a ce mene naqliyya ko a ce sam'iyya ko a ce musu al-athar yawa duk abin da zaka bude qur'ani ka dauko ko ka bude hadisi ka dauko ka fahimce shi daga nassin qur'ani ko hadisi wannan shi ake nufi abinda aka jiyo ko abinda aka ciro ko abinda wato yake nassi gashi a rubuce ko kuma dai hanyoyin riwaya to nan abin da yasa ya fadi min al-adillati an-nassiyya sai ce aw al-adillati al-ukhra ko kuma wasu dalilan ko hujjojin dai daban allati dalla alaiha al-qur'anu was-sunnatu wanda al-qur'ani da sunna suka yi nuni zuwa gare su ko da ba nassi ne akan haka ba mun zance mun fahimci wannan nan kuma ina isharar ne zuwa ga al-adillatu an-naqliyyatu wal-adillatu al-fitriyyatu allati yadullu alaiha ko tadullu alaiha nususul kitabi was-sunna akwai da muka ce da malamai suka ce akwai adilla nassiyya ai kun gane to akwai kuma dalil adilla aqliyya dalilai na hankali wanda hankali aka bi aka gane su aka tabbatar da su akwai kuma dalil ma'ana kamar abinda zaka duba ka ce ai ko kaza ya dace saboda kaza ba tare da ka kawo nassi ba wannan ana ce masa dalilin hankali akwai kuma dalili na fitra dalilin fitra shine abinda Allah ya gina dan adam asali akai na tauhidi shine ana ce masa fitra yadda zaka ga in an fada maka magana zaka ji kawai ta daidai da hankalinka ta karbu saboda dama ba wani abu da ya kamata ya saba mata wani shi ake cewa dalili na fitra to Allah sani ana fahimta to sai ce allati dalla alaiha alquranu wassunnatu to sai ce fa aqidatul islam ita aqidar musulunci akmalaha Allah Allah ya riga ya kammala ta a cike take bata bukatar kari kamar da Imam Musa li wancan karo makon da ya gabata ba wani wanda zai zo mana yanzu mun san arkanul iman guda nawa ne shida al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir khairihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi wannan guda shida ba zai yiwu ba ba zai halatta ba ba zai karbu ba ba daidai bane wani yazo yanzu sai ya ce ai kuwa akwai rukuni na bakwai da ya kamata ai imani da shi ta yadda duk wanda bai imani da shi ba hukuncin su daya da wanda bai yadda da wadancan guda shidan nan ba to sai a ce a akar makallah wannan magana ba za a karba ba domin harkar aqida Allah ya kammala ya ga mana abin da zamu yadda da shi idan ko ba wannan abun baya cikin wadancan to ba dama ka zo ka wajabta mana wani abu shi ma sai an yadda da shi mun fahimci wannan dai misali nake kawai to dan haka Allah ya riga ya kammala fala yumkinu an yakuna fi ghairi alkitabi was sunnati min ad-din ma huwa akmalu mimma fihi ma ba zai yiwu ba shine fala yumkinu ba zai yiwu ba samsam an yakuna ya kasance fi ghairi alkitabi wassunnati a wani wurin da ba qur'ani ba ba hadisi ba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a samu min addini wani abu na addini wanda yake huwa akmalu shine ya fitika mimma fihi ma fiye da abin da ke cikin qur'ani da sunna ma'ana babu wani abu da za a kawo a ce shi ma yafi qur'ani da sunna cika don haka shi ma zai zama wasila hanya ce da za a ciro aqida ta bangaren sa wannan babu don haka kenan dai duk abin da za a yadda da shi wajibi ya zama a qur'ani aka ciro shi a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka samu wali hada don haka ne ma batala qaulul falasifati magana ko ra'ayi ko aqida ta yan falsafa ta zama barna ce ƙarya ce ba daidai bace domin su sun gina abin su ne akan me akan hankali yawwa tunani ne da hankali ba tare da cewa Allah ne ya faɗa a yadda da kaza ba su suka kirkiro abubuwan su suka yadda da su wannan ina kuma kuma ta ba mun yi maganganu da yawa a cikin darasin alamu sunna abin da ya shafi da kuma tajrid na malam Mikrizi mun yi maganganu da yawa saboda malam Ibn Qayyim ko shi malam Mikrizi ya kai mu zuwa ga wasu kalmomi da suke da magana akan wannan har muka tsaya muka yi magana akan su indai ba kuma ta ba insha Allah inda an ce falsafa ana nufin ko kamar da ake cewa philosophy ko falsafa shine san hikima san hikima mahabbatul hikima asalin sa shi kuma dama ilimi ne ba ko ga addinin musulunci ba kuma saboda wai komai nasa ba daidai bane ya danganta wace harka ce take tafi da ita suna da ilimi bangare biyu da zaka iya cewa ilimin da yake da alaka da abubuwan rayuwarmu da abubuwan da suke da alaka da abin da muke zaune da shi da mu jikinmu da halittarmu da abin da ke kewaye da mu environment dinmu da halittar sammai da ƙasa yadda za a sanya suke wasu abubuwa ne da za a gwada abu kaza ya zama kaza za a gwada abu kaza ya zama kaza abin da dai ake cewa natural sciences wannan babu matsala a kansa baya cikin abin da ya kamata a hana mutane koyansa ɗayan gefen kuma shine abin da ilmomi ne wanda babu dama a san su sai ta hanyar wahayi yaya Allah yake akwai shi ma ko babu shi ya yake tafi da al'amuransa me yake gaya mana yana magana mu ji shi ko baya magana mu ji shi yana da sunaye ba shi da su ba shi da su yana da sifofi ba shi da su duk waɗannan abubuwa ai kun ga inda Allah bai ba mu magana bai ba mu labari ba ba dama mu san su to a wannan wurin ne baka cewa komai sai abinda Allah ya ce mun fahimci abin domin Allah ba a kiyasi da an san wani Allah da ya bayyana gare mu muka san shi to in Allah ya yi mana magana sai mu ce to ko irin wancan ne sai mu kiyasin wanda muka sani a kansa Allah kuma babu wani sai shi kadai don haka ba dama duk kiyasin ka ba zai kai ga ka gane ya hakikanin sa yake ba don haka in kuma ya magana har yanzu akan wasu abubuwa za su zo nan gaba a gaibi wani abu zai faru ran tashin alkiyama za a mutu akwai kafin ma mutuwa akwai mala'iku in an mutu mala'ikun nan za su tambayi mutum in an tambayi mutum in ya amsa ayi masa ni'ima in bai amsa daidai ba ayi masa azaba za a tashe shi ran tashin alkiyama za a je gaban ubangiji subhanahu wataala duk da zaka tambayi masu ilimi na natural sciences yanzu ba su da hanya da za su tabbatar da wannan gaskiya ne ko ƙarya ne ko akan ita ina za mu san shi Allah ya faɗa don haka maganar labari ne to abin da yake so ya magana a nan shi dama shi ne a babin aqida a musulunci ana gina shi ne a wannan bangare na biyu shi yasa ake kiransa metaphysical philosophy a falsafa wadda take ba wadda za a iya zuwa a gwada ta a laboratory a ga ta yi daidai ko ba daidai ba waccan ku dama ba rikici a gun malamai akan ta malaman musulunci da yawa sun yi aiki ma akan ta sosai amma wannan ta wannan bangaren menene Allah waye me ya halitta ya ayyukansa suke ya sunayensa ya siffofinsa yanzu a ina yake yawwa mene ya iliminsa yake ya yi wani abu na gaibi nan gaba za a zo ya ba mu labarin akwai tashin alkiyama tashin alkiyaman nan za a iya gwadawa a tabbatar haka yake da gaske akwai ko ku ba a iya yi in ku irin wannan zancen ne shi yasa dama suke cewa ulumul aqidati mabnaha ala alkhabar ilmumin aqida an gina su ne kawai akan labari, kai kuma ya rage maka ka yadda da mai labarin nan gaskiya ya faɗa. In ka yadda to duk abin da ya faɗa ba bincike, karka tuhume shi kai karɓa kawai, ko ka kai ga binciken ta wata hanya ta hankalinka ka gano haka ne ko baka kai ba, ko wani sabon abu ya zo mana yanzu da za a ce an ku gano yanzu abubuwan da Allah ya dauke faɗi labari a cikin Alkur'ani gashi sun fara bayyana, sai a ce ai gashi nan an samu wani mutumi a wata ƙasa yayi kaza yayi kaza, sai a ce eh dama ai Qur'ani ya gaya mana, sai a ce to wannan ya nuna mana ashe Qur'ani gaskiya ne. To kar ai wannan irin, kar ka dau wannan hanya. In wani yayi ya dace da Qur'ani wannan ba matsala, daidai ne, kar kuma mu ƙaryata shi. Amma kar ya zama cewa alaƙar mu da Qur'anin kullun jira muke yi a zo a tabbatar mana da shi cewa daidai. Kun fahimci wannan abu? Qur'ani daidai yake, baya wato samun naƙasa a cikin sa. Yawwa, to shi yasa yace wali hadha batala qawlul falsafati. Don haka maganar falsafa ko masu falsafa ta zama ba daidai bace wa ahlil kalami da kuma ma'abuta kalami. Su ya ma'abuta kalami shi ma dai kun san su. Duk da dai in an tambaya sai ka ji an yi tsit. Ilmul kalam shine ilmi na sanin aqida ta hanyar hankali ba ta hanyar nassi ba, shikenan. In ka rike wannan ya ishe ka, ko mun gane hanyoyi na tabbatar da aqida amma ta hanyar hankali ba ta hanyar nassin abinda Allah ya faɗa ba, shine ilmin kalam. Kuma a zauna ai ta tattaunawa, ana kiransa kalam, malamai suka ce saboda ma'anoni guda biyu, ko dai saboda asharul masail, mafi shaharar mas'alolin da aka tattauna a cikin irin wannan ilimi shine maganar sifatul kalam, sifar maganar Allah. Allah yana magana ko baya yi, saboda an yi rikici akan wannan matsala sosai lokacin da aka yi rikicin alqur'anu makhluq, ma'ana khalqul qur'an, lokacin zamanin Imam Ahmad da kafinsa da mu'tazilawa suka maimaye duniya, su suke magana, su kuma a wurin su Allah baya magana. Don haka alqur'ani suka ce halitta ce. Wannan dai rikici ne da mun taba zancansa a baya, kuma duk da dai ba da tafsili yadda za ka rike shi ba sosai. Amma dai wasu suka ce dalilin kiran wannan fili na ilimi a ce masa ilmul kalam saboda wannan mas'ala. Wasu kuma suka ce a'a, saboda an gina shi ne dama akan zance, akan ƙarfin hankali, akan musu da jayayya. Haka za a zo a zauna, wannan malami ya ce kaza shi ne kaza, wannan kuma ya ce kaza shi ne kaza. Kamar misali, kawai sai mutane su yi ta tattauna akwai azabar kabari ko babu, ba za su ce ga hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana akwai, ba sai su aje, sai su ce a'a ai akwai hanyoyi wai tabbatattu waɗanda ba sa samun kuskure, shine hanyar hankali. Sun ce hanyar hankali wai ita babu kuskure. Harkar Qur'ani da hadisi ko ana ce musu adilla ne lafziyya, wal adillatu lafziyya yadkhuluha an-nasku, wai zai yi wata ran a ce an shafe shi ku hankali, wai ta hanyar sa ne ma aka gane cewa Qur'anin daidai ne. Ana taba ga muku maganar Razi ko da yake faɗi irin wannan abu, hadda ke cewa idan an samu sabani tsakanin Qur'ani da kuma wannan ilimin namu na hankali, to kawai abinda za a yi shine a aje Qur'ani da hadisi a gefe a bi wannan hankali. Yace domin hankalin nan da ba dan shi ba ma da ba mu san annabin da gaske bane, da ba dan shi ba ba za mu san Qur'anin da gaske bane, don haka hankalin mu shine gaba. Malami ne babba kuma ya faɗi wannan. To wannan abubuwan kun ga ilmul kalamin nan shi kai su zuwa ga wannan, kuma duk abubuwan da suke tabbatarwa na aqida to suna gina su ne akan hankalin su ya yadda da shi, ba wai saboda Qur'ani ya yadda da shi ba. To a gefe in ka dauko abin nan ahlul firq, kamar yadda ya faɗa ga su, yace wa ahlul firq da kuma kungiyoyi, eh ma'abuta firqoki firqoki, kungiya kungiya nan bi akmaliha gabaɗayan su, nan bi akmaliha yana nufin kulliha gabaɗayan su, fi annahum maganar su barna ce kuskure ne ba daidai bace, cikin cewa su ramu alkamala, sun ne musu samu kamala da cika, fi turqin aqliyatin ta hanyoyi na hankali ba ta hanyoyi na wahayi ba, ko yanzu nan idan ka dubi kashe-kashen al'umma yanzu da muke da su, ba na yanzu kawai ba, da na yanzu da na da can baya, tunda na yanzu ai duk gyauran na da ne, asalin su kowace ka kalla in dai ta fita daga hanyar bin Qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to tana da masdar na talaqi masdar na mene na talaqi nake masdar talaqi source inda ake samu asalin addini kila mu dan bi ka dan daga ciki in ka duba masu falsafa da ilmin kalam asalin da mamun sha jin zancen su su asali hankalin su ne kawai yayi daidai da abu ko kai abu yayi daidai da hankali su karba ya saba ma hankali ba za su karba su kuma firqoki daban-daban haka kasancewar suna da alaka da wannan falsafofi din da ilmin kalam wasu da ma firq ne kalamiya amma kuma mun taba wani zance wani lokaci can akan kungiyoyin addini zaka iya kasa su kashi uku akwai firq siyasiya ko kun tuna wannan zancen akwai firq aqidiyya akwai kuma firq sulukiyya haka take kasa su kashi uku wasu suna sa su kara wasu su firq far'iyya duk da wannan muna zancen aqida ba za su taso ba na far'iyya ana nufin madhhabubin fiqh wannan ba firqoki ake ce musu ba yawa Abu Hanifa Malik Shafi'i da Ahmad bin Hanbal wannan ba firqa bace madhhaba ce ta fiqh ta fahimtar qur'ani da sunna an gina ta akan fahimtar yadda za a yi ibada yadda za a yi al'amuran addini don haka ba a sa su a firq nan zancen firq ana nufin kungiyoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata za su auku yace al'umman nan za ta rabu zuwa kashi 73 dukkanin su sun cancanci shiga wuta sai guda daya dayan nan aka tambaye shi yace wanda suke kan abin da ni nake kai da ni da sahabbaina a wata riwaya yace aljamaa wanda suka hadu ma'ana masu wadanda suke kan gaskiya dan ba'ana ita ma jama'an tana da ma'anoni kimanin biyar amma kuma ta mun taba faɗa to wannan kungiyoyin su ake faɗa yanzu misali ka dubi khawarijawa khawarijawa suna da hanyoyin su nasu na hankali duk da cewa wasu daga garin fahimtar nassoshi suka ki fahimtar ko suka kasa fahimtar suka karkace saboda sun shigar da hankalin su akan wasu abubuwa maganganun Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani sai suka fahimci a wani gefe na ayoyin suka yi watsi da wani gefe na ayoyin sune wanda Allah madaki yake ba misali suke cewa alladhina ja'alul qur'ana idin waɗanda suka sanya qur'ani idin nan ce idin ana nufin munqasiman ko muqassaman wanda suka yayyanka qur'ani su yi imani da wani bangare ba su yi imani da wani bangare ba khawarijawa a aqidar su suna da awar suna bin alqur'ani amma sai kaga cewa suna bin umumin alqur'ani sai su manta wasu khususin alqur'ani za su dauko nassoshi kamar irin nassin da suke amfani da shi suka kafirta sayyidina ali menene suka ce inil hukmu illa lillah kaga wannan kowa ai yadda da wannan inil hukmu illa lillah hukunci aina Allah ne amma sai ba su fahimci me ake nufi da hukuncin ba anan hukunci na Allah ne gaskiya ne amma me yake laifin ali da suka kafirta shi shine a lokacin da aka yi rikici ya dauki matsalar rikicin nan tsakanin su da Muawiya an kafa komiti na mutum biyu su je su bincika su gano ya za a yi wannan sunansa hukum shi ma hukunci ne kaga maimakon su duba cewa a Qur'ani akwai irinsa da Allah ya ba misali da abinda za a yi idan mutum ya kashe abin farauta in yana cikin ihrami ko kuma idan miji da mata sun saba ai ana cewa fab'athu hakaman kamar da Allah yake faɗi Allah yace fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha kace Allah yake kira shi hakam in sun zauna me zasu hukunci zasu ashe akwai wani hukuncin dan adam ma na yi ba iya Allah ba kun ga nan rashin fahimtar su ne ga wasu bangarorin na ayoyi ya kai su zuwa ga wannan har suka ce sayyidina ali dan me yasa mutum biyu zasu hukunci bayan ko Allah yace inil hukmu illa lillah sai suka kafirta wannan kawai misali ne saboda ba akan masalar muke magana ba in ka duba Shi'a me masdarin talaqi a wurin su in ka tambaye su za su yi da awar Qur'ani da Sunna in suna tallan aqidar haka suke cewa su ma Qur'ani da hadisi suke bi ko da Sunna amma kuma in ka duba actually a yadda yake a hakikani a kasa ba shi bane ka'idojin su na hankali ne sun ce wajibi ne akan Allah wajibi akan Allah kada ya bar mutane su halaka sai da shugaba tilas ne ka'ida ce ta hankali ba zai yiwu Allah ya bar mutane babu shugaba ba don haka wajibi Allah ya sa shugaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya rayu da ya rasu suka ce tilas dole ne kamar yadda annabi Musa yake da wasiyi shine annabi Yusha'u ya zama a bayansa shine shugaban Banu Isra'ila to wajibi ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a samu ni daga cikin gidansa shine zai zama a khalifansa suka ce Aliyu ne suka ce dole ne ya zama Allah yayi maganar cewa Aliyu ne khalifa dole to sai gashi ga Qur'ani a hannun aka duba Qur'ani babu sunan Ali ba zancen shine khalifa babu wanda zai kawo wannan Qur'ani dai dake hannunmu da muke karantawa ko sai suka ce to tunda babu a Qur'ani dole sahabbai ne suka bata al-Qur'ani amma hakikanin gaskiya akwai shi kun ba jonnan nan tan ashe kenan asali ba Qur'ani ake bi ba haka nan in ka duba maganar fiqhun su da aqida da komai suna da kowa ne daga abin da suke nakaltowa suke cewa wai imamai ne suka fada imamai guda 12 daga cikin wato Aliyu da Hassan da Husaini sai kuma jikokin Husaini guda 9 suka ce waɗannan sune imaman da duk addinin mu dole sai ta hanyar su to kaga wannan shine masdarin talaqqi a wurin su wannan dai a dunkule yau in ka zo kan sufaye zaka samu su ma suna da masdarin talaqqi da zaka tambaye su in nasiha suke ko azizu ma za su yi Qur'ani da Sunna amma a hakikani a ƙasa da Qur'ani akan amfani da shi sunnar wani lokaci ita ma mafi yawa kuma akwai abin da suke ce ma al-kashfu ko mun taba zance akan sa kashfu Allah ya yaye ma mutum wani abu sai Allah ya yi masa kashafi ko shine Allah ya yaye masa ya san wani ilimi na gaibu in kuma suka ce suna cirowa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abinda suke nufi ba riwayar hadisan Bukhari da Muslim ba suna nufin sun hadu da shi ya kazakan lamanaman ya ba su wani labari mutum ya ce ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wuri kaza ya je kabarin sa sun yi magana da shi ya ce masa kaza sai zo ya ga mutanen sa ya ce annabi ya ga mun kaza ko manamat mafarki malami ya tashi da safe ya ce je yayi mafarki annabi ya ce masa ayi kaza ku fara zikiri iri kaza shikenan sai jama'a su fara kaga wannan shi ma menene masdari ne na talaqqi source ne na addini amma kuma ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mu akai ba irin wannan dai su ma suna nan da yawa akwai rubuce-rubucen malamai da suka yi akan masadirut talaqqi a gun kowanne irin waɗannan tafiye-tafiye to zancen da muke a nan in ka bi kuma kowace ma kungiya kowace dauko ta ka misalta za a ga tana da wata hanya daban da a garin binta ta karkace daga asalin addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi amma da an tsaya iya Qur'anin nan da yake hannunmu wanda Allah ya gaya mana cewa la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi ko babu wata barna da take zuwa ta gabansa ko ta bayansa kuma inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun da Allah madauke fada mun saukar da wannan ambato wato alqur'ani kuma mu ne masu kiyaye shi Allah ya ce ya kiyaye amma wani ya zo ya ce a ba haka bane to duk waɗannan hanyoyi karkacewa ne daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin yanzu kuma zaka samu wasu da wata tafiyar har yanzu ana ce musu wayayyu da lokacin da irin wannan tunani ya fara zuwa a Misra an ce mustanirin waɗanda suka haskaka kansu ya waye to su kuma sai suka baiwa kansu yanci su fahimci alqur'ani su fahimci sunnar yadda suke so kuma su sa ta a context din da suke so koda ya saba wa fahimtar magabata to a kansu ne malam zai mana magana yanzu mu danji wani abu sai mu dawo mu taliki akai mustanirin ma'ana in ma'ana waɗanda suke da'awar haskaka sun haskaku da sabon ilimi da wayewa ana nufin da wayayyu ga su yace aw falsafatin kalamiyya ma'ana ramu al-kamala ramu ma'ana ana nufin sun nemi suna neman su samu al-kamala cika da kammala fi turuqin aqliyatin a wasu hanyoyi na hankali aw falsafatin kalamiyyatin ko su falsafata ilmul kalam ramul kamala fiha sun nemi su samu kammalan nan da Allah ya ce mana ya tuka mana addini sun nemi wannan kammalar fiha a waɗancan abubuwa na hankali da falsafa fa akhadhahumun naqsu sai suka samu tawaya maimakon su samu cika domin me ba su bi hanyar samun kammala din ba duk wanda ya bar Qur'ani a baya ya bar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a baya yace zai samu kammala gaskiya zance yake yaya Allah yayi maganar da ba ƙarya a cikin ta sai ka zo ka ce a'a ba za ka karba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana ka ce ba za ka karba ba zan tuna mana kissar Amr ibn Ubayd ai ko na sha faɗa ta ina ji yanzu duk kun haddace ta ko wanda yayi magana akan hadisin Ibn Mas'ud na abin nan da yake cewa kowanne ɗayan ku ana yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ko wannan hadisin da cewa ana halitta dan adam kuma lokacin da aka aika mala'ika ya busa masa rai yana zuwa da abubuwa hudu ko bi katbi rizqihi da a rubuta arzikin sa me zai ci me zai sha wa ajalihi da ajalin sa shekara nawa zai yi kwana nawa zai yi awa nawa zai yi wa amalihi da aikin da zai aikin kirki ko aikin banza wa shaqiyyun aw sa'idun kuma tababbe ne dan wuta ko kuwa sa'idun dan aljanna ne wato mai cin nasara ga abin da yake so wannan abubuwan ai sai wannan mutumin yace shi bai yadda ba saboda wannan ai tabbatar da kaddara ne ko in kai yadda da wannan ka yadda da kaddara to su kuma a aqidar su ta mu'tazilawa ba su yadda da kaddara ba ai kun san wannan mun sha zance a gun mu'tazilawa da kuke ji ana ce musu mu'tazilawa su ba su yadda da kaddara ba sun ce wai dan me Allah zai ce ya rubuta mana wani abu bayan kuma shi ba mu dama mu saboda su a ganin su wannan ayyukan da muke aikatawa kamar Allah ne ba da izini mu in kuwa ya ba mu izini mu dan me zai mana azaba wannan dai mun taba zancen ba za mu koma cikin sa ba akan haka suka ƙaryata shi yasa har yake cewa wannan hadisin shi bai yadda da shi ba har yace da mariwaycin daga sahabin in shine a gaban sa zai ce kai ƙarya kake bazan karba ba yace in Ibn Mas'ud zai zo gaban sa shi da shi zai ce masa bazan karba ba yace in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gaya masa zai ce ba zai karba ba yace da Allah zai gaya masa wannan hadisin shi da shi zai ce ya Allah ai wannan ba akan wannan ka karba alƙawarin mu ba kun ga me ya jashi zuwa ga wannan yadda da wancan soft din nasa na hankali yayi watsi da Qur'ani da maganar Allah ka karbe ta 100% maganar manzo Allah kuma ka karbe ta 100% to babu abin da zai kawo maka wannan irin rikici mun fahimci abu to sai yake cewa har yanzu hatta qala qailuhum har wani mai magana a cikin su yake cewa tariqatu salafi aslamu lakin tariqatul khalafi a'lamu wa ahkamu kun taba ji wannan zancen? Ko ku taba ji? Wannan shine dai karan farko da muka biyo ta kansa. Ya fi shahara wannan a bakin masu ilmul kalam yayin da suke kore sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗa cikin Al-Qur'ani. In muka lura da maganganun da Allah yake faɗa a Qur'ani akan kansa, na sunayensa da sifofinsa. Kuma sai muka zo muka duba tarihin sahabbai da rayuwarsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu duba mu ga ba mu ga maganganu na tambayoyi da rikici da sahabbai suka kawo akan waɗannan nasoshin ba ko ba za ka ji sahabbai suna cewa to ya rasulullahi yanzu idan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ko aka kawo masa bai wannan ta Muawiyah ibn al-Hakam wanda ya mareta ya ji mata ciwo yazo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana son yayi abin da zai zama kaffara ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama bai wasa sai ta je kiwo ta halaka masa tinkiya ko rago daya garin wannan kiwo sai ya ji haushi sai ya mare ta to shine kuma sai yana damar mare me zai yi na kaffara sai yazo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce a zo da baiwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka zo da baiwar ba wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta sai abu daya ya tambaye ta farko ta kuma yace man ana tace anta rasulullah kafin nan sai da ya tambaye ta aina allah a ina allah yake kaga dai baiwa ce a jeji take aikin ta kiwo ba ta karatu dalilin fitra imanin ta na fitra shine yasa tace allah yana sama shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce i'tiqha fa innaha mu'mina je ka inta ta wannan mu'mina ce saboda wannan tambayar a ina Allah yake sai kuma sai man ana tace anta rasulullah yace je ka wannan ka inta ta ya zama shine kafarar malin da kai mata to anan kun ga sahabbai da suke zaune ba su taba tambayar sa ya rasulullah zaka yi wa Allah makani kun taba ji wannan zancen
ai ba su ce Allah annabi yayi wa Allah makani ba yanzu in yanzu kai wannan magana cewa Allah yana sama sai wani je kafa dandalin wa'azi yace duk wanda yace Allah yana sama kafiri saboda me sai ce yayi wa Allah makani wani har aure aka hana shi saboda ya yarda Allah yana sama ne aka ce ai tunda ya yarda Allah yana sama baban yace shi ba zai bashi yarsa ba yayi wa Allah bigiri to wannan zancen daga ina muka same shi ne tukuna daga qur'ani ne daga sunna koko daga wannan hanyoyin hankalin da suka zo daga baya ake tunani in ka yarda da Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda sahabbai suka yarda da ita ai babu wannan rikici saboda su abin da suke daukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine duk abin da ya faɗa ba kuskure a ciki ko sahabbai sun san haka dan haka tunda yayi wannan tambayar ya kamata a dauke ta dalilin halaccin kai ma ya kamata ka iya cewa ainin Allah ka tambayi wani ko ba haka ba sai a ce mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wannan baiwar Allah ya ina Allah yake kuma ta ba da ansa kuma bai ce ƙarya kike ba har ma ya kafa hujja da wannan akan cewa mu'mina ce ita aje a yanta ta idan zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yin sa a wannan babin na aqida sai dai a shigar da hankali ai kaga an samu matsala to waɗanda suke kawo wannan hankalin sai su ce haka ne in ka duba baya gaskiya su sahabbai da tabi'ai da malaman mu da suka biyo bayan su irin su Abu Hanifa su Maliku Sufyan al-Thawri da makamantan waɗannan manya-manyan magabata na salaf ai su lafazi suka ji kuma ba su fahimce shi ba kawai sai suka sallama suka ce mu zauna lafiya kawai kar mu shiga rikici mu ce mun yarda wannan shi suke nufi da tariqatu salafi aslam wai tafi zama lafiya shine ma'anar wannan abu saboda an ruwaito maganganu daga salaf zaka ji suna cewa dangane da ayoyin sifa amir ruha kama ja'at bila kaifi ai kun san wannan lafazin ma'ana ku shude ta kan ayoyin nan kamar yadda suka zo ku bi ta kansu ku karanta kar ku ce yaya Allah yake a gun malamai wannan ka'ida ce babban mai muhimmanci to amma a gun waɗannan masu haskakuwa da wannan wayewa din sai su ce ai su magabata saboda ba su ilimin falsafa lokacin bai zo ba ba su tsaya sun yi critical assessment na yadda abin yake ba kawai saboda su zauna lafiya suka ce eh shikenan mun gamsu aka baro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zancen sa an yarda da shi amma yanzu idan kana so ka san yadda abin yake to ka shiga wannan harkar falsafar kai bincike kai bincike akwai hanyoyin da zaka gano menene ne da shi yasa sai suke cewa wa tariqatul khalafi hanyar al-khalaf man ce khalaf ana nufin yan baya yawa hanyar yan baya wai ita ce a'lamu wa ahkamu tafi ilimi kuma tafi hikima eh akwai hikima mai yawa akwai ilimi to wannan hanyar mal ibn tumiya da ya same ta a farkon littafin risalar da ya rubuta ta al-hamawiyya risalatul hamawiyya a juzu'i na uku na biyar farkon juzu'i na biyar na majmu'un fatawa in ka dauka karanta shine risalatul hamawiyya an ware ta dai an bubbuga bugu daban-daban da yawa ya samu wannan maganar ya nannage wato rashin kyanta sosai yayi magana akan rashin kyanta ita wannan asali ai tuhuma ce ga Allah tuhuma ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa abinda ake gaya masa ma duk bai fahimta ko ba haka bane kuma kana tuhumar sahabbai ne gaba ɗaya addinin ba su gane shi ba to matsalar wannan abun yanzu akwai ta shigo mana ta wata hanya daban akwai su mutane da wanda a yanzu ana ce musu modernist masu son su musulunci ya zama haka a zamanance duk abin da rayuwar turawa take akai dole kawai mu karba sai su ce ku kyale maganganun magabatan mu ai they were speaking in a different context mu kuma yanzu a wani context din muke magana a kuna ji wannan magana ko cewa siyakin da suke magana daban mu ma siyakin da muke magana daban abubuwa na musamman abin da ya shafi siyasa da abin da ya shafi harkar mace mata za a sa hijabi ba za a sa hijabi ba sai ka ji sun ce waɗannan abubuwan fa a zamanin da aka yi su saboda yanayin su irin wannan ne mu irin yanayin mu dole ne gaskiya fa waɗancan nan su sun ku da kuke kawa dole fa mu aje su gefe mu duba halin da muke ciki dole ne mu magana ba tare da an koma gumma da za su koma gumma malamai malamai za su ce iwa mu tsaya dai ga wannan qur'ani mu tsaya ga sunna din halin da muke ciki akwai mafita da Allah ba mu za mu samu yadda za mu fitar da mafita to waɗannan waɗanda suka kasa tsayawa su karatu gumma malamai suke kuma yiwa qur'ani da hadisi hawan kawara a zamanin yanzu ka gansu a marubuta akwai wayoyin yan boko mu a zamanin yanzu ya kamata a ce an samu haɗin kai tare da su da malamai malamai ne kamata su ce ɗan boko shirme ne ba haka ba don su ne wanda yanzu suke magana ake sauraron su ko ba haka bane to ya kamata a ce maganar da za a yi a jawo hankalin su cewa la'alla ba su fahimta ba wannan hanyar fa ta cewa ayi watsi da qur'anin nan ayi watsi da hadisan nan a iyakalli zamani to kuskure ce ga musulmi akwai hatsari a kansa yau amma ya za a yi wannan hanyar sai a bi han abi kaza abi kaza abi kaza kuma daga cikin abin da nake ga zai taimaka shine malamai idan suna magana har yanzu musamman suna magana da yan boko su yawaita amfani da abubuwan hankali abubuwa na wane iri na hankali yadda shari'ar za iya fahimta ta a hankalin dan muna da dalilan hankalin a cikin shari'a ta zo mana da komai da ya dace da hankali to komai ka riƙa amfani da hikima din ta san in akwai an sani rika bayyana musu wannan zai sa su fahimci abubuwa amma waɗanda yake dama an karantar da su ne dan su zo su yi wani aiki akwai waɗanda suke zuwa dama kasashen waje sai su je su karanto addinin musulunci a fahimta irin ma'anga ta turawa su za su koya musu ga yadda islam yake to a ta hanyar orientalist to in aka samu irin wannan ana samun matsala sai mutum ya zo cikin jama'arsa sai ya ce a shi ba zai yadda da maganar malamai ba kuma yana daga cikin abubuwan yanzu in na baku zan faɗi wani abu ba iya tsarinmu na nan ba kada ya zama a ce tsokana kake da wasu kake zama mu abin da na sani a Saudi Arabia in kana bin jaridu a ƙasar za ka samu akwai wasu mutane da suka je suka yi karatu a ƙasashen America Turai misali mun kaga yadda Allah madauki mana rahama anan zaka samu mutum yaje turai din yayi karatun sa yayi komai amma an yi dawo alhamdulillah sai ganshi da aqidar sa kalau a kasashen Larabawa ba duka haka abin yake ba an samu wasu idan suka je can gaba daya sai su juye to in suka dawo a jaridu kullun aikin su sukan malamai yawa da sukan abin da ya shafi al'amr bil ma'ruf wan nahyu anil munkar da ake yi da cewa dole sai an bari maza da mata sun cakuɗa sai ai zamanin ne ya zo mana dan me ba za a zauna ga mace da namiji me ku bari min ayi min ai ta haka za a fahimci juna irin waɗannan abubuwan sai ka gansu ta rubuta akan wannan to irin wannan abin shi ma ya fara shigo mana mu yanzu to ana samun waɗanda suka yi karatun su da'awar sun karanta addini amma kuma da irin wannan fahimta din suna ne yanzu abin nan ba buƙatar in faɗi suna dan ba daidai bane yau akwai su a cikin abin da ya shafi internet suna da maganganu a Facebook samari suna sauraron su da yawa mutum zai je ya digirin sa a wani ilimi wani bangarori na humanities na rayuwa to amma shi karatun addinin karatun cirani ya masa a littafin translation ya karanta musulunci yau an fassara da turanci to kuma sai ya maida kansa malami sai idan malami sai su dauki cewa duk malamai haka da suke karatu da larabci da za su zauna su karanta da mutane irin wannan a masallaci kawai local malamai ne haka akwai abubuwa ba sa fahimta su har ka ji wasu suna ce musu malaman haila kawai inda kana son fatawa akan haila da saki ka je ka tambaye su waɗannan amma ana zancen politics da ya abubuwa za su zama a zamani to kar ka kula waɗannan mutane kuma duk abin da aka kawo za su iya soke maka shi sai ce a wannan hadisin kar ku zama literalist ya kamata ku zama haka wayayyu da kuna kallon wato nassi ba kawai nassin kuke kallo ba a'a ku je behind ko beyond the nassi haka suke cewa ko ma'ana nassin ba iya shi za ku rike ba ku fahimci abin daga zurfinsa to su kuma abin da suke nufi da zurfin shine fahimtar su in ka kawo musu fahimtar malaman da sai ai su waɗannan su ma a zamanin su abin da ya dace da su suka yi amfani da shi mu a zamanin mu dole ne ya zama mu juye wannan ma'ana to a ƙarshe dai sai kaga cewa Qur'ani da hadisi da malaman da suke koyar da su ba su da kima su wannan kuma wani trend ne wani wata hanya ce da ake amfani da ita a zamanin yanzu dan a ajiye matsayin malamai masu koyar da addini sai zama irin waɗantan wayayyun su ake daukar tunanin su in za a yi wajen policy making da makamancin waɗannan ina jin ne kun fahimci abin da nake nufi to duk abin ya taso ya samu mana ne akan wannan magana ta tariqatu salafi aslamu wa tariqatu al-khalafi a'lamu wa ahkam asalin wanda suka fito da ita a waɗanda ake ce ma al-mufawwida musa al-mufawwida a babin asma'i wa sifat kamar da na fara gaya mana tafwidi suna cewa ma'anar tafwidi shine in Allah ya ce a babin sunaye da siffofi yace yana da suna kaza yana da siffa kaza to shikenan sai mu ce mun yadda da lafazin mun ji amma ma'anar ba mu fahimce ta ba kun ga dai ma'anar ta koma wata abin da muka faɗa ko ma'ana ba mu fahimce ta ba to don haka dan mu zauna lafiya mu yadda da lafazin kar mu ce mun kare ta Allah in Allah ya ce yana sama sai mu ce Allah yana sama amma da bayani za kai da bincike to wannan ba za ka faɗe shi ba sai ka ce su tunda magabata haka suka faɗa to mu tsaya a haka mu zauna lafiya to su kuma ƴan zamani sai suka ce a'a ayi bincike a kwakwalo to ta ina za a kwakwalo ta hanyar falsafa da wannan ilmul kalamin sai a gano Allah yana da sifa kaza ko ba shi da sifa kaza kun fahimci ne wannan asalin zancen kenan amma wannan nayi amfani da shi ne a wannan maganganun namu na zamanin yanzu saboda irin tunanin kenan cewa a nuna magabata ba su san komai ba a nuna kuma yan yanzu su ne suka fi fahimtar me ya kamata a yi an fahimci abin insha Allah to sai yake cewa har yanzu lakin tariqatul khalafi alim wa hakum ahkam ko malamin Usaimin ma yana cewa ai wannan zancen ma asalin sa ma ta akwai ta naqubi a ciki wannan zancen mun san ta naqubi akwai tufka da warwara yace ba zai yiwu abu ya zama shine yafi zaman lafiya kuma sannan ya zama ba ilimi a cikin sa ba duk mutumin da yafi sanin hanyar zaman lafiya to yafi sanin yafi hankali yafi kuma ilimi amma wanda bai san hanyar zaman lafiya ba sai ya rabu da zaman lafiyan ba shi ya dame shi ba ma'ana shiri tsakaninsa da Allah ba shi ya dame shi ba shi dai ya zama ilimi da hikima to ilimi da hikima nawa kaga an kai watsi da ilimin Allah kai watsi da ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai yi kuma ya zama ka samu salama ba ka samu zaman lafiya sannan kuma zai ba za ka yi da'awar lalle kana da ilimi ba domin ilimi na Allah in ka ce ba ilimi bane to nawa ya ilimi kaga an koma zuwa ga hankali shi yasa har malam ibnu qayyim yake cewa ina mamaki masu kaddasa hankalin da suke girmama hankali su bashi wani matsayi kamar abun bauta wai hankalin nawa suke nufi ne saboda shi dai hankali ba shi da ba na mutum ɗaya bane yanzu nan da za a bar mu duk adadin mu nan in aka bar mu akan wani abu a ce kowa ya tunanin hankalinsa kawai me ya ga dama to shi adadin mu adadin mu gurgurdan irin ra'ayin da za mu samu yanda zabi za a ba mu a ce Allah ya ce mu yi sallah amma ya bar mana zabin kowa ya amfani da hankalinsa ya ga raka'o'i nawa za mu yi tsakani da Allah kowa nan abi mu a ce raka'a nawa kake ga ya kamata mu yi a kullun azhar nawa kuma sau nawa la'asar sau nawa duka me zai faru kowa gurgurdan hankalin mu to wannan abun shine muka samu kanmu a ciki cikin abin da ya shafi harkar abin da ake ce demokradiyya da pluralism in aka kawo al'ummomi daban-daban suka zama wuri guda aqidoji ma daban-daban to sai a ce ai ba zai yiwu dama a iya tabbaka ai applying wata doka akan wata kasa ba saboda dole masu ra'ayoyin daban-daban kuma a mai da lamarin kan cewa kowa ya zabi abin da yake so shi dan adam in ka ce ya zabi abin da yake so in ka ce masa in ya kafirce wa Allah fa daidai ne to in ga dama ba zai addini ba shi yasa addini dole sai da doka ta sarauta da mulki yake tafiya in aka ce a bar kowa wai duk kowa ra'ayin kowa daidai ne to an gama kashe addini shi yasa ake samun kun ga masu waɗanda suke son su yaki addinin musulunci suke matsawa duk duniya ko ina sai an yi wannan tsari ko na demokrasiya da ba zai yiwu addini ya yiwu ba saboda an hada ga musulmi ga kirista ga wannan ba zai yiwu kuma a yi ra'ayin ɗaya abin ɗaya ba shi yasa dole ne mutane sai su duba meye maslaha a zamaninsu yadda za su rayu a cikin addinin Allah ba tare da abin da mutum da dai wani abu ne da ya fi ƙarfinsu ba hanyar da za su yi su yi magani illa ta ilmantarwa a ilmantar la'alla Allah ya sa abubuwan su wanye wani lokaci an fahimci abin da nake nufi Allah ya kyauta mana yace li anna ikmal ad-din yace wa hadha
wajefe wa yuriduna aidan akmal abinda suke nufi kuma da a'lam wa ahkam dinnan suna nufin kuma akmal ne ma'ana tariqatul khalafi akmal ta fitika ko dan yanzu zaka tambaye su hanyar magabata dinnan ita ce daidai ai zaka ji ina haba ba daidai bace saboda me za su aibata dace da zamanin mu ba wannan zamanin namu zamani muna cikin 21st century ya za ku zo kuna kawo mana abubuwan sayyidina abubakar ya ce kaza wane ne ya ce kaza ba zai yiwu ba ba zai yiwu haka yake yanzu ina fadin wannan ne saboda san yan uwa na samari suna bin hanyoyin abin nan network din nan yanzu social network suna ganin abubuwa da suke faruwa akan abubuwa to ya kamata ya zama karkashin wayewa kake tafiya ka san kuma irin maganganu da zaka yi in zaka yi ta'liqi ko kuma in ka ji wani ya magana ka san irin ajin da wato zaka sashi tare da cewa kuma kai din kana buƙatar kai ilimi ya zama kana da adalci kuma kada gaggawa ta dauke ka kai hukunci akan mutane da abin da ba haka suke nufi ba Allah ya ba mu adalci sai ce wa hadha dallatil ayatu ala butlani wannan ayar ta nuni akan cewa ba daidai yake ba dan ba zai yi a ce wannan shine akmal ba wannan hanyar ta wato ta yan baya ta zama hanyar magabata ba ita ce daidai ba hanyar yan baya ita ce daidai tunda Allah madauki yaushe yace mana al-yawma akmaltu lakum dinakum ne a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin sahabbai ashe ku dole ne ya zama zamanin su in ana neman kamala to an same ta a zamanin su shi sa akwai wata magana da kullun nake mana ina so in sa mana ita ne ka rike ta ta zama maka mizani wai zuwan mu duniyan nan dan mu kuka dan mu bautawa Allah in mu bautawa Allah me muke so mu samu a wurin Allah mu samu aljanna to yanzu mu duba mu gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu aljanna ko bai samu da wata hanya bin abin da yake cikin alkur'ani sahabbai sun samu aljanna ko ba su samu ba da wata hanya bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in aljanna muke so dan me muke bukatar mu canza addinin bayan hanya shiga aljannar gata wasu sun shiga aljanna ta wannan hanya akwai bukatar mu fito da tamu hanyar zuwa aljannan ta hanyar hankalin mu in ka fahimci wannan ina ga logically kai ma zaka ba kanka amsa ai mun fahimci abin to dan haka kada ka bari ka rudu da wani zancen wayewa ka aje qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin abubuwa Allah mu dace kara mana fahimta to sai ce wa hadhihi al-ayatu dallat ala butlanihi li anna ikmal ad-dini domin kuwa kammala ad-dini la yakunu illa bi ikmali wasa'il isbatihi ba zai yiwu ba sai an kammala hanyoyin tabbatar da shi wancan dai magana ta mutu al-gaya wal wasa'il ko kun gane ta yawa tabbatar da addinin da kammala sa ba zai yiwu ba sai an tabbatar da kammalar hanyoyin cikar addini shi har lokacin yayi yace wa idza kanat wasa'ilu isbatihi kamilatan idan hanyoyin tabbatar da addini su ma sun cika fa inna turuqal mukhtalifata allati uhdithat to hanyoyi mabambanta waɗanda aka farar da su ko ahdathat wasa'ila ukhra waɗanda suka farar da wasu hanyoyin daban innaha zahiratul butlani to lalle barnar su da karkacewarsu da rashin zaman su daidai a bayyane yake tunda dai an nuna mana hanyoyin tabbatar da addinin an kammala su to duk wanda zai fito da wata hanya sabuwa ya ce ta hanyar haka addini zai kammala kuma ba ita ce ta Qur'ani ba ba ta sunna ba to wannan ya nuna mana barnar abin kuru-kuru kuma babu tantama to wannan mun gama da fa'ida ta daya kuma dole mu tsaya nan saboda lokacin ya kure mun shiga bayanai ban kula da lokacin ya kai haka ba za mu tashi alfa'idatu thaniya ko insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fahimta Allah ya tabbatar da mu a hanyar daidai Allah ya sare mana addinin mu ya tabbatar da mu a kansa kuma har zuwa karshen rayuwar mu Allah ya taimaki shugabannin mu akan da'a da kuma kyautata al'amura Allah ya ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan kafa dukkan abin da zai tada hankalin mu Allah ya kauda shi Allah ya biya kowa bukatun sa na alheri sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk